Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Alhamis 6 ga watan Oktoba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Mahmud da kanin labarai.
Koriya ta Arewa ta sake harba makamai masu linzami na nau'in ballistic guda biyu zuwa yankin Japan. Kasashen da ke samu da man fetur a duniya karkashin kungiyar OPEC sun zaftare adadin man da suke hakowa a rana da ganga miliyan biyu. Sannan za ku ji cewa hukumar zaben Najeriya ta INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar gwamna da na 'yan majalisar dokokin jiha.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa an sako ragowar fasinjoji 23 da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasa na Kaduna zuwa Abuja.
Alhamdulillah dama ai babban burin mu duk wanda yake wurin nan shine ya samu ya dawo wajen yan uwan shi, amma wannan abu ne wanda wallahi sai wanda yake cikin shi zai iya ga muka abin da yake yin shi ciki.
Yayin da ake ci gaba da fama da matsalolin tsaro a Najeriya, birnin tarayya Abuja da jihohi shida da ke makwabtaka da birnin sun kaddamar da shirin taron dangi ma miyagun.
Wannan abin karfafa gwiwa ne kwarai da gaske, gudan an yi wannan din kuma zai zama mafita in Allah ya yarda, wacce za ta iya kaiwa ga gaci.
Kamar kowace ranar Alhamis, yau ma za a ji shirin domin iyali wanda Alheri Grace Abdu ke gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Jami'an gwamnati da na hukumomin tsaro a Najeriya sun ce an kubutar da ragowar fasinjojin jirgin kasan nan da 'yan bindiga suke garkuwa da su a watan Maris din da ya gabata. 'Yan bindigar dai sun tada bam ne a hanyar layin Dogon, suka kuma farwa jirgin wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Kaduna daga Abuja, babban birnin kasar. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinja 8 suka kuma yi awon gaba da wasu da dama. Farfesa Usman Yusuf shine sakataren kwamitin tsaro da gwamnatin Najeriya ta kafa don kubutar da fasinjojin.
Allah dai ya kawo mana ƙarshen wannan abun, yau muka je daji muka anso 23 da suka rage. Kwanan mu uku yau a daji. Ayi za a yi. Fa Allah ya kawo wannan lokacin yau.
Wannan harin jirgin ƙasa na daga cikin manyan al'amura da suka faru a Najeriya a wannan shekara. Abin da ke nuni da irin kalubale da ƙasar ke fuskanta a fannin tsaro. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic guda biyu masu tafiyar gajeren zango, waɗanda suka doshi yankin Japan a yau Alhamis. Pyongyang ta harba makaman ne bayan atisayen haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu da Amurka suka gudanar, da kuma dawar wani jirgin yakin Amurka zuwa yankin, wanda martani ne ga gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan. Wannan shine karo na 6 cikin kwanaki 12, karo kuma na farko tun bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango. Gamayyar manyan hafsoshin sojin Koriya ta Kudu da na gwamnatin Japan sun tabbatar da wannan gwaji da Koriya ta Arewan ta yi. Kasashen da ke samar da man fetur a duniya karkashin kungiyar OPEC, ciki har da Rasha, sun zaftare adadin man da suke hakowa a rana da ganga miliyan biyu. Matakin da ake ganin zai taimaka wa Rasha samun kudaden da za ta ci gaba da yakin da take yi a Ukraine, kana zai kawo cikas ga yunkurin da shugaban Amurka Joe Biden ke yi na rage hauhawar farashin man fetur a kasarsa. Jami'an fadar gwamnatin Amurka ta White House sun soki wannan matsaya da kungiyar mai mambobi 23 suka cimma a Vienna. Masu fashin baki sun ce akwai yiwuwar wannan mataki ya kara haifar da komala tattalin arziki a duniya cikin 'yan watannin da ke tafe. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, an jima kaɗan, Mahmud zai sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka sako mutane 23 waɗanda suka rage a hannun 'yan bindigan nan da suka sace fasinjojin jirgin ƙasa na Kaduna zuwa Abuja sama da 60 a watan Maris, baya ga 8 da suka kashe, yayin da 'yan uwansu da abokan arziki ke ta murna. Masu fashin baki kuma na ci gaba da ta yi. Daga Kaduna ga Isa Lawan Ikara.
ajiya Laraba ne dai wani kwamitin mutane bakwai da hafsan hafsoshin tsaron Najeriya ya kafa ya kubutar da ragowar fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna su 23 sai dai har da ran jiyan kuma ƴan uwan waɗanda aka sako sun ce ba su samu ganin ƴan uwan nasu da aka sako ba Farfesa Usman Yusuf shine sakataren kwamitin da ya wannan aiki na kubutar da wannan fasinjoji kuma ya ce wannan aiki fa ba yanzu suka fara ba
duk lokacin nan wata 6 nan muka yi sallah babba so mun dade muna wannan abin Allah dai ya kawo mana karshen wannan abin yau muka je daji muka anso 23 da suka rage
har dajin kuka je prof
kwarai kwanan mu uku yau a daji
amma ya batun lafiyar su wannan mutane
alhamdulillahi ko iyalan su ba a bari sun gansu ba likitoci suna kula da su
lalama ce ko karfin soja
soja suna nasu mu ma muna namu kuma wanda ya tara mu ai soja ne babban hafsan hafsoshin Najeriya General Leo Irabo
a baya wanda aka dinga saki an dinga zargin an yi amfani da kuɗi kilo su ce ku nan ba magana kuɗi
ni dai ban ga kobo ba da ya fito daga gare mu
dinne masana harkokin tsaro suka ce wannan kuma ya nuna cewa ba lalle karfin soja ne zai maganin matsalar tsaro a Najeriya ba kamar dai yadda manjo yashin kuma irtaya ya nuna wa muryar Amurka
lalle kan wannan abin a yaba gwamnatin tarayya ne sai dai kamar yanda abubuwan suke nuna mutum bakwai ne a matsayin committee suka yi wannan aiki to kaga babu ma maganar karfin soja a ciki ana nufi dai magana ce ta sasantawa ya Allah an je an yi ba ni gishiri in ba kamanda musamman kasantuwan cewa a can bayan su dama ɗan mutane sun ce gwamnatin tarayya ta san wayan su bukatu na su ko ma meye su ƴan uwa da abokan arziki na wayan mutane su dai abinda ake fata yanzu shine an samu nasara kuma ƴan uwansu sun dawo gare su
yanzu haka dai ƴan uwan mutanen da aka sako suna ta faman murnar sako ƴan uwan nasu duka dake har yanzu ba su riga sun yi ido biyu da ƴan uwan nasu ba tukuna
lalle an sako su kuma mun tabbatar kamar yadda ka sani saura mutum 23 amma 22 ne sai yarinya a shekara biyu alhamdulillah dama ai babban burin mu duk wanda yake wurin nan shine ya samu ya dawo jan ƴan uwan shi amma wannan abu ne wanda wallahi sai wanda yake cikin shi zai iya ga muku abin da yake yin shi ga ciki Allah subhanahu wataala saka ma duk wanda ya hanya aka fito da wayannan saura
alhamdulillah ai kowa na murna kowa na jin dadi duk wanda aka kama duk yanzu an sako su kuma duk wanda suka sa hannu suka gan an fita da kowa Allah ya saka musu da alheri ai addu'an da mutane ke yi zan baka misali akwai wata rana da naje wani masallaci ina nan na sallah aka tashi ana ma addu'a kan uwata da take cikin daji amma ba ma san ga yaran wanda ke cikin daji gashi cikin masallaci ba so haka ne mutane suke addu'a Allah ya saka musu da alheri
duk da harare da kuma sace-sacen da ƴan bindiga suka dinga yi a wasu sassan Najeriya dai sace fasinjojin jirgin kasan Abuja zuwa Kaduna da akai a watan ukun wannan shekara shi ya fi daukar hankalin duniya domin kuwa shine irin shi na farko a Najeriya kuma adadin mutanen da aka sace ya wuce waɗanda aka saba gani yanzu dai tambayar da wasu ƴan Najeriya ke yi ita ce shin anya ko koda an dawo da zirga-zirgar jirgin kasa mutane za su samu natsuwar ci gaba da shiga Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya
Agai da Isa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC ga Mahmud da kashi na biyu na labaran duniya
Hukumar zaben Najeriya ta ANIC ta fitar da jerin sunayen ƴan takarar gwamna da na ƴan majalisar jihohi gabanin kaddamar da campaign din su a hukumance a ranar 12 ga watan nan na Oktoba a jihohi kamar Lagos an samu kimanin ƴan takara 15 na gwamna daga jam'iyyu daban-daban ciki har da APC mai mulki da kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP kamar yadda zaku ji a wannan rahoto da Nasiru Adamele Kaya ya aika mana daga Abuja
Hukumar ta ce ta sanya idanu kan dukkan zabukan kuma ta bar gurbin sunayen ƴan takarar da ke shari'a sahihin ɗan takara a kotu. Jami'a sashen labarun hukumar Zainab Aminu ta ce hukumar a shirye take ta cika ta gurabin da duk waɗanda kotu ta yanke hukunci su ne sahihan ƴan takarar.
Duk ɗan takarar gwamna wanda an yi zaɓe da shi kuma kila wasu dalilai ko jam'iyyar shi bata kawo sunan shi ga hukumar zabe ba sai ba a kafe sunan shi ba yanzu to idan dai har ya shigar da ƙara kotu idan kotu ta yanke hukunci ta bada umarnin cewa a saka sunan shi din a cikin jerin yan takara to hukumar zabe har kullun tana amfani da umarnin kotu kuma za ta yi dukkan aiki da hukuncin da kotu ta zartar
Bayan duba sunansa ya fito a jerin sunayen dan takarar gwamnati jam'iyyar Hamayya ta PRP a Katsina Imran Jino ya buƙaci hukumar zaben ta dore da misalan da ta bayar musamman irin zaben gwamnan Oshin inda yan adawa suka karba daga APC
muna ƙara ba su ƙarfin gwiwa da ƙara yakini kan cewa za su iya yin zabe mai kwantar da hankali wanda yafi kowane sahihanci a Najeriya dangane da irin kokarin da muka ga sun yi a Anambra a Ekiti da Oshin lalle muna ƙara kiran su da su ara daura dan marasu domin su gudanar da zabe wanda kowa hankalin shi zai kwanta
shi kuma dan takarar SDP a Adamawa Dr. Umar Ardo wanda shi ma ya ga sunansa jerin yan takarar ya yasa shi a zaben 2023 magudi ma ba zai yiwu ba
hakika Nasiru sunana ya fita ni ne dan takarar gwamna na jam'iyyar SDP to rigin yanzu ya kare a siyasan kasar nan rigin ya kare a zabe don haka insha Allah mai gaskiya mai aqida mai kuma tausayin talakawa shi za a zaba
za a gudanar da zaben gwamnonin da yan majalisun jiha ranar 11 ga watan Maris na baki babban zaben na Najeriya na 2023 zai fara ne da na shugaban kasa da yan majalisar dokokin tarayya a ranar 25 ga watan Fabrairu
Gaida Nasiru da ya kawo mana wannan rahoton kuma gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Mujar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya inda hukumomin birnin tarayya Abuja da na jihohi shida da ke kewaye da birnin suka dada karfafa shirin su na taron dangi ma yan bindigar da ke addabar su Hassan Mai da kaina gare ka
a wani yunkuri na shawo kan kalubalen tsaro da yadda babe jihohin da ke tsakiyar Najeriya Abuja babban birnin tarayyar kasar tare da hadin kan jihohi bakwai da ke makwabtaka da ita sun kaddamar da wani shirin hadaka mai take operation G7 da nufin tunkarar wannan kalubale gadan-gadan na nemi karin bayani daga kwamishinan yan sandan birnin Abuja CP Babaji Sunday
wato wannan G7 wanda ya kunshi hadin kan jihohi bakwai Kaduna Niger Nasarawa Kogi Plateau da Benue da ita kanta FCT domin waɗannan issues na kidnapping da banditry da take damun duka waɗannan jihohi kuma Abuja a matsayin ta na seat of government to sai zamana waɗannan gwamnoni na jihohi shida da shi ministan tarayya na Abuja aka hada kai aka yi meeting aka ce ya kamata a yi forming wannan abun daman tun can an yi dai tana bacci ne to yanzu sai aka tada ita muka yi na daya muka yi na biyu operation duka waɗannan jihohin to yanzu muna na uku wanda na kaddamar da ita a kwali FOB na sojoji na battalion na 176 a kwali wanda kuma ya kumshi Nigerian Army Navy Air Force Civil Defense DSS NDLA Immigration da kuma vigilante da hunters kuma muna samun hadin kan mutanen gari duk an fansa mu cikin daji duk inda waɗannan kidnappers din da bandits suke kokarin mu shine mu ga cewa mun yi flushing din su out of FCT territory da kuma sauran jihohi bakwai din nan
wannan hobbasa dai na zuwa ne a daidai lokacin da yan bindigar ke addabar wasu bangarorin jihohin da ke makwabtaka da birnin Abuja alal misali jaridar Daily Trust ta rawaito cewa yan bindigar suna da sansanoni kusan guda 10 a yankin karamar kumar lafai ta bangaren jihar Niger da ke kan iyaka da Abuja al'amarin da ke zama barazana ga Abuja to ko yan sandan sun san da haka
shine ma sababin wannan G7 din kuma gaskiya mun samu wannan labari kuma muna wani abu akai
CP Babaji Sunday, Commissioner ƴan sanda na birnin Abuja. Masana tsaro irin su Dr. Yahuza Amar Geso sun yi tsokaci.
Wannan abin karfafa gwiwa ne kwarai da gaske idan an yi wannan din kuma zai zama mafita in Allah ya yarda wacce za ta iya kaiwa ga gaci. Commissioner na ƴan sanda na Abuja ya jagoranci tawagar su waɗannan jihohi da suka shiga wani operation a kwanakin baya. Wannan abu madalla ne kwarai da gaske.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka san ta huiba. Ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da, menene duniya, menene
masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. A ci gaba da nazarin hanyoyin shawo kan matsalar kare haƙƙoƙin ƙananan yara da kuma rage nawaitawar da ake masu a gidaje da dama. Yau ma muna tare da Bashir Mamman, shugaban gamayyar ƙungiyoyin fararen hula, da ɗan jarida kuma babban edita Ibrahim Musa da ke nazarin hanyar shawo kan abin da hukumomi ke ɗauka a matsayin bautar da ƙananan yara da ake a ƙasashen nahiyar Afirka da dama. A yau baƙin sun bayyana illolin da ke tattare da wannan ɗabi'a. Ga jagoran tattaunawa, wakilin Musulmi Muna Barma da ci gaban tattaunawar.
In aka lura sai a ce wannan amfani da yaran yana kawo illa sosai na wajen ba su damar zuwa karatu, na ba su damar su yi rayuwa ingantatta ta yarinta. Saboda kaga kamar in ka ɗauki wajen hanyar Huawa, yaran da ake tadawa ƙarfe 1 na dare, ƙarfe 2 na dare a kai shi mahauta, yana gani da idan shi yadda ake
mayanka,
yana gani yadda ake yanke dabbobi, yana ganin jini jage-jage kowanne safiya. Yaran nan yana iya tashi da rashin tafe, saboda yana gani a kowane lokaci yadda ake hidda rai, kuma lokacin da ake kai shi lokaci ne mai tsanani, saboda akwai sanyi wurin da ake aikin, tsananin sanyi ke da kai, saboda ka san sai da shan burfurat abin harkar nama
ko na'urar sanyi,
sannan gashi shi kankan shi aikin tsakan latiza ne yake shi, ana ihu, ana wane ne da sauransu, ba yanayi ba ne wanda ya cancanci yaro. To shi ne ake jawo hankalin mutane masu amfani da yara washen wannan, ba wanda ya hana su su koya ma yaransu aiki, amma su kiyaye da kare iyansu daga wannan gurɓataccen rayuwa koko abin da zai hana su su yi karatu. Saboda yanzu in ka ɗauki kamar mahauci, yanzu in yaba ɗan shi dama ya yi karatu ya zama babban masanin likitan dabbobi, ai ƙaruwa ce gare shi. Saboda sai ya dawo ya taimaka ma baban nashi, ya wuce inda shi baban nashi ya kai wajen sanin wannan aikin. Kenan in yace tun da wannan lokacin zai hana shi wannan inci koko alhurmar da Allah ya bashi na yaje yi karatu, shi ma mai zirhi ya zama mai matsayi, kenan ya cuta ma yaron kuma ya cuta ma kanshi. Saboda yaron in yace abinda baban shi ne kadai yayi zai zama, kenan ba a samu ci gaba ba cikin iyalin. A lokacin in ya bashi dama yaje yi wannan karatun, yaron zai dawowa ya taimake shi kuma ya taimaki al'ummar tasu gaba ɗaya. Tana yiwuwa ma cikin aikin nasu akwai gyaran huska da yawa wanda zai kawowa aikin ya samu inganci wanda ya yi na daɗin. To kashi tsokacin da nasu ɗan kawo bisa kan wannan cewar akwai ƙididdiga a halin yanzu bisa kan aikin yara, akwai ta bisa kan al'amuran gona, al'amuran gandari, kuma akwai ta bisa kan al'amuran bakin haure wanda ake cewa migration. Shi ma an yi takaddama sosai, akwai an yi bincike da kyau wanda suka ba da damar ganewa cewa ana amfani da yara sosai ta wannan fannin saboda ai kaga yawanci yanzu buyuguyen da ake gani nan yamai da na harko dai da yawancin su ba an yamai bane in ma ɗan Niger ne ba ɗan cikin garin yamai
yara ne da ake zuwa da su daga kauyuka
daga wani kauyuka in kuma ba ɗan Niger bane to daga wata ƙasa suke daga wannan ƙasar inda suka taho ita dillaliye wanda take amsu yaran ita kuɗi ne take zuba ma uwayen wanda su in suka zo na suka yi aikin ita suke zuba ma sai an biya ta kuma sai ta ci riba to shine ake cewa threat de person kenan kamar
safara ce
safara ce wala safara ce mutun yazo ya sa wani aiki dan yayi amfani da aikin shi ya ci gajiya
balantana ga yara
to balantana ga yara da a wancan lokacin kamar yadda ka sani mutane suna yin shi ta wajen Saudi Arabia ana yin shi ta wajen Sudan da wani wani ne su ne kake gani wa'annan hajoyin nada wanda sai su zo nan sai su tai da kananan mata guda 10 guda 20 su tai da su can su yi safaran su in kuka je dama da kun je kasar da sai amshe muku passport ɗinku sai ku je a sa ku cikin gidaje ku yi ta aiki tukuru daga nan da kuka shiga ba ku sake hituwa sai nan da maza koma gida to ka gani kenan abu ne wanda ya kasance akwai shi kuma har yanzu ba a samu aka ciwo kanshi ba saboda al'amari ne yake gamuwa da abu biyu ina son in dawo bisa tambayar taka
a gurguje
abu na harin tsananin talauci akwai talauci wanda mutane suke kuka da shi sosai saboda kasan kasanmu ya kasance yadda kashi 83 duka manoma da makiyaya ne don ka ita kuma noma wata tara ne cikin wata 12 na shekara ake kenan wa'annan wata uku ne cikin wata 12 kenan wannan wata tara zamna ne ake ba a kuni kenan wannan yana kawo ba talauci katai wanda yake sa mutane duk ma abinda yake iya kawo musu wani abu suna iya shiga su yi shi don su samu na biyu akwai tsananin jahilci saboda mutane har yanzu ba a gane ba da wai ba yara damar su je su yi karatu mai zurfi yana iya kawo taimako ga iyali kuma ga al'umma baki daya don ta samu ta bunƙasa yadda ya kamata sannan fitattar na uku in an diba akwai cewa su wa'anda suke abun har yanzu ba su ji ga cikinsu ba saboda kamar ƙwararren matakan wanda ake ɗauka matakan da ake ɗauka har yanzu suna samu su kewaye su bi ta wata satatta hanya su yi aikin ba tare da an sani ba
akwai wasu ƙarin dalilai Malam Ibrahim waɗanda kake ganin su ne masababin wannan al'amari na bautar da yara
to bayan abin da Bashir ya gani ai wani dalili shine mutum zuciya mutane ne zaka gani zuciyarsu ta mutu mutum ya san lahiyar shi nau yana iya tashi shi aiki ya nemo amma a'a bai nemawa ya dogara da yayi ya maula to wanda ya dogara ga yayi ya maula alhaji lahiyar shi lokacin ayi aiki mi zai baka mamaki dan ya tura dan shi ya je nemo mishi kudi in muka ce mu dawo bisa abin da ya faru a shekarar 2012 bisa cikin yankin hamada nan agaris inda matan kanci suka mutu tare da yara da muka shi yin reportage cikin garin muka fara tambaya wai menene ma ya kawo hawan ga abin ya wasu cewa suka yi abin da ya sama matan ke ta haya ba wani abu bane wai saboda wata wurin tattahi aljeri ta je ta samu dukiya ta aiko gida an mata rufin kwano mamakin ai rufin laka
na'am
to wannan rufin kwano da an haga ta yi shine ya jawo duk wasu sauran mata
ya kwadaitar da su
zai kwadaitar ku tashi ru da diya da kofi ka tai da muka ba masa gida da tambayoyi yo kai kana zaman mi matar ka za ta tashi ta sai har da yaran ka neman kudi kai kana nan zaman ne kawai sai ka ji mutum ya ce ce maka a'a ita ta ce tana iyawa ta tambaye shi izini shi kuma ya bata
babu wani dalili da ya mai kwari
babu wani dalili mai kwari ba irin ga tunani in ma ka kawo shi ka ce mishi ko addinance ai namiji to ra'ayi shine ka dauka alƙawarin ya dauki nauyin shi kula da iyalin shi kenan in ne ma za a tahaya kai ne namiji kai kamata ka je ka nemo ka kama matar ka kuma ka
kawo shi da duk wasu abubuwa na
amma a'a mutum zuciya ta sa mutane sai su son su ko wani lokaci suna zamani idan aka ƙara aikin gona da bashi ma shi ke bin Niger sai ya dade wata hudu in kaka ta yi kyau zai wata hudu in ba ta yake wata uku ne ma ko biya ƙari malamakin aje a'a a samu sana'ar da za a yi kuma din neman kuɗin nema waje kai babba magidanci kai ne kamata a ce ka sai tunda biyar da aka yi Hausa yake cewa dubara yaro ta haita babba abinda babba ya cinkawa daga zaman yaro ko wani abu ya hau baya cinkawa shi
haka ne abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba inda zamu nemi gano tushen wannan matsala ta bautar da kananan yara yanzu a madadin bakin namu Bashir Mamman shugaban gamayyar kungiyoyin fararen hula da dan jarida kuma babban editor Ibrahim Musa sai jagoran tattaunawa Sulaiman Muna Barma da kuma Jimbe Hamza daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa kada ku manta za ku iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muka tabo a shirin domin iyali a shafin mu na internet voahausa.com da alheri
ku jama'a tambaya ni kira ku wadi ko kan wadi in yi shuru ko in yi magana
to ga sheki kafin mu ci gaba ga wannan sakon
Zauren matasa don duba korafin matasa don gano bakin zare
kar mu zama yan daba muna bin yan siyasa
shin matasa masu satar mutane ma na so a mutunta su ko kuwa haute gurin shawara
ba daukan ba filata ne ba komai bane abi da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shima
ya illa tura yayan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne
to wallahi su sani wa'anne da intellectual da suke ko uwan su wata ran sai sun zo sun sa su roko
menene roko zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Ali Kaya ku kasance da Muryar Amurka
To masu sauraron mu kada fa a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
Jami'an gwamnati da na hukumomin tsaro a Najeriya sun ce an kubutar da ragowar fasinjojin jirgin kasan nan da ƴan bindiga suka garkuwa da su a watan Maris din da ya gabata. ƴan bindigar dai sun tada bam ne a hanyar layin Dogon suka kuma farwa jirgin wanda ke kan hanyarsa ta zuwa Kaduna daga Abuja babban birnin kasar. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar fasinja 8 suka kuma yi awan gaba da wasu da dama. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami nau'in ballistic guda biyu masu tafiyar gajeren zango waɗanda suka doshi yankin Japan a yau Alhamis. Pyongyang ta harba makaman ne bayan atisayen haɗin gwiwa da Koriya ta Kudu da Amurka suka gudanar da kuma dawar wani jirgin yakin Amurka zuwa yankin wanda martani ne ga gwajin makaman da Koriya ta Arewa ta yi a baya-bayan nan. Wannan shine karo na 6 cikin kwanaki 12. Karo kuma na farko tun bayan da Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango. Kasashen da ke samar da man fetur a duniya karkashin kungiyar OPEC ciki har da Rasha sun zartare adadin man da suke haƙowa a rana da ganga miliyan 2. Matakin da ake ganin zai taimaka wa Rasha samun kuɗaɗen da za ta ci gaba da yakin da take yi a Ukraine. Kana zai kawo cikas ga yunkurin da shugaban Amurka Joe Biden ke yi na rage hauhawar farashin man fetur a ƙasarsa. Jami'an fadar gwamnatin Amurka ta White House sun soki wannan matsaya da kungiyar mai mambobi 23 suka cimma a Vienna. Masu fashin baki sun ce akwai yiwuwar wannan mataki ya kara haifar da komala tattalin arziki a duniya cikin 'yan watannin da ke tafe.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wato 7 kenan agogon Ghana za mu kawo muku na sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa sakon ta'aziyya ga masarautar Duguri a karamar hukumar alƙalari jihar Bauchin Najeriya saboda rasuwar Yariman Duguri Alhaji Baffa Muhammad a Turkiya a ƙarshen mako Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da dangana amin haka kuma ina miƙa ta'aziyya ga dukkan 'yan uwa da abokai saboda rasuwar malama Salome Garba, matar Kanumu Isiyanku Garba, wadda za a yi jana'izar ta yau dinnan nan da nan bayan sujjadar biso a majami'a. Allah ya rahamshe ta ya kuma ba da dangana, amin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Jumba Hamza wanda shi kuma ya hada, sai kuma injiniya mu na yanzu Jimmy Cook, ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.